الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قد يأغى الله مدوكة جنساركي لا يكادر أدوارم أولا جدن كفامي البركة نا سنة تيوي دومينشي غبا تشيرين دمو كفارة نا تربية ريارة مسلمينشي أتكون لتاهم البركة نا تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة idan ba manta ba a satin da ya gabata malam ya koro muna bayani na bayanin hanyoyin da mutum zai bi a wajen tarbiyyar ƴaƴansa tarbiyya ta addini da ya nuna mun da cewa hanya ta farko da zaka bi wajen tarbiyantar da danka shine an tabda bi nafsika ma'ana ka fara da kanka ka fara da gyara kanka ka kasance yanda kake fatan ƴaƴanka su kasance na biyu shine nuna mun da cewa zaben uwa ta gari wadda kake gurin a ce ƴaƴanka sun yi koyi da ita mace saliha wadda manzo Allah ya siffanta da cewa ita ce mai addini ita ce mai kyakkyawan ɗabi'u haka ita ma mace an umurce ta idan za ta yi aure ta zabi mikin suna miji na gari wanda yake da addini da kuma kyakkyawan ɗabi'u wanda take fatan diyanta su yi koyi da shi sannan an bato hanya ta uku ta tarbiyyar ƴaƴa shine ambaton Allah madaukakin sarki bil ladubban jima'i shine a wajen jima'i namiji da mace su yi niyyar za su yi wannan dan su samu ƴaƴa nagari kuma su aiwatar da addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a wajen saduwa ta aure wannan kina a takaice su ne abubuwan da malam ya muna bayani a yau kenan za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tashi inda malam yake cewa wa min al-umuri allati laha sila bi sihhati al-awladi wa tarbiyatihim yana daga cikin abubuwan da suke da alaka da lahiyar yara da kuma tarbiyar su shine na farko na uku yake cewa na hudu mulahazatul ummi fi athna'il haml shine kula da mace a lokacin da take cikin juna biyu kula da mace lokacin da take mai take dauke da juna biyu ana take dauke da ciki yace wadhalika bi adami tanawuli ma yadurru alhaml wannan kuma zai kasance ne ta hanyar a nisantar cin abun da yake iya me yake da suna yake iya tasiri ga lahiyar ciki aw yusabbibu tashawuhi aljanin ko kuma abinda zai iya sabbaba canzawar halittar jariri domin a mike suna yana daga cikin abinda yake jawo aihuwar yara mushawahun da aka ce mushawahun su ne yara wanda za a aihuwa da nakasa kinan tun a wajen ciki ne ake iya samun wannan a samu yaro baya gani ko a samu yaro yana da makamta kurumci ko a samu yaro ya hutu rabi ko abin da ya kama da haka to don a wajen ciki ana iya wannan abin ya iya faru ko da yake kuma akwai kaddarar Allah madaukakin sarki amma kaddarar ne tana faruwa ne da sababi kinan yake cewa kula da mace a lokacin da take da ciki yana daga ciki nisantar dukkanin abin da zai iya cutar da cikin nata ko abin da zai iya jawo nakasar yaron yace misalin na farko al-aqaqir shine shan kwayoyi wal adwiya da wasu magunguna wal ashi'a da kuma ashi'a shine ma'anar ashi'atu shams shine hasken rana mai zahi kinan mace mai ciki ana so ta gushi shan kwayoyi wanda ba su da alaka da rishin lahiyarta ko kuma su magunguna haka wanda za su iya cutar da ita da kuma nisantar zahir rana na iya tasiri akan dan da yake cikin cikinta nabiyu suka ce al'amal yace al'amalu shaqqa nisantar ayyuka masu tsananin wahala ayyuka masu tsananin wahala suna iya tasiri akan cikin mace. Na uku yake cewa at-tadkhinu min al-ummi aw az-zawj shine shan taba daga mace ko kuma namiji. Wannan shan taba ga namiji shi illar sa malamai suke cewa yana daya daga cikin ma abin da yake jawo karancin aihuwa, domin shan taba ko abin da ya kama da haka irin su shisha duk dai wani abu da ake busa hayaki ya huto, suka ce yana kone ruwan maniyin da namiji, shi yasa aihuwa za ta iya taimi shi wahala ko kuma ta kiya gaba dai. Ita kuma mace shan taba yana iya cutar da yaron, domin suka ce shan taba ga mace misali yana iya jawo yaron shi ma in ya tashi ya rika shan taba don saboda ya saba da tabar a cikin ciki. Haka kuma hayakin da yake zuba a cikin cikinta yana iya cutar da yaron ya sa masa wasu cututtuka wanda mutum shi ma wanda yake shan taba yake iya cutuwa da su. Domin tabbas likitanci ya tabbatar da cewa shan taba yana cutarwa, yana iya jawo cututtuka kamar irin su cuta ta huhu da abin da ya kama da haka, lalacewar hanta, idan duka yaro shi ma tun a cikin ciki ana iya sawa mishi da wannan. Dan me yasa aka ce namiji? Dan saboda miji yana zama da matarsa, idan lokacin da yake shan wannan hayakin yana buso masa, tana buso mishi, yana buso mata wannan hayakin, dan cikin zai iya shaka. Na gaba, na hudu suka ce al-muhaddirat, ma'ana nisantar kayan shaye-shaye, kayan maye su ne al-muhaddirat wal-musakkirat, da abubuwan da suke sa maye su da al-muhaddirat da al-musakkirat duk kusan abubuwa guda ne, ma'ana abubuwan da suke sa maye, abubuwan da suke sa mutum hayacin sa ya wata kamar irin su giya, kamar irin su tramol da kuma abin da ya kama da haka, na irin su shaka me yake da suna gwarolo. Wannan kuma zan iya cewa ni ga naune ba shi yau ba, domin akwai wata makwabciyarmu da ta ba mu labari akan cewa lokacin da take dauke da cikin danta har sunan shi ta faɗa muna, tace in ba ta zo ta motsa me yake ce masa ba kwata, ana inda kashi da jutsari yake zuba, in ba ta zo ta motsa ba sai ta motsa wannan warin ya bige ta, yace sannan sai ta ji dadi, ce akwai lokutan da ma ban daki take zakwa ta zamna kawai wannan warin take shaka sai ta ji ta hita daga cikin hayyacinta. Alhali kuma ita tana ganin kamar ba wani abu bane, wannan yayi tasiri ga danta, domin irin wannan zigahin yana iya sa a hita daga cikin hayyaci a shiga a cikin maye. To yaron yanzu magana da nake muku wallahi Allah shaida ne, kuma wanda suke saurari daga cikin wanda suka sani shaida ne akan cewa yanzu mashayi ne, da girman sa ya kusa shekara 50 amma har yanzu shaye-shaye yake, ya zama mata kadabaibai kun gani. Kuma da yanda ta ba mu labari shi kadai ne cikin dinta ta yi ma wannan abin ya same ta tana da cikin shi, to kun gani yanzu shi ma har yanzu haka yake, idan bai samu kudin shaye-shaye ba shi ma wannan kwata yake zakuwa ya ne ya motsa ya motsa ya shaka, kun gani an doki alhakin shi ko da yake ba uzuri bane shi ma a gare shi ne ya ci gaba da abin da yake. Mala yace yuladu tiklu mudminan, yace irin wannan shaye-shayen yana iya jawo a aihiyaru ya zamanto da womanmi akan shaye-shaye shi ma, yace li annal janina yataghadha bi ghidha'il ummi, domin shi jariri yana ci ne daga abin da uwa take ci, da tana shaye-shaye shi ma zai sha a cikin ciki, ya tashi kenan ya saba da shaye-shaye kenan zai ci gaba da haka. Shi ne zaka gani mace wadda take yawan shan kankara, shan glass, za a aihi yaro da majina, kuma yawan shan tanka zaka ga aihi yaro da me yake da suna da busasshen baki zahiya mishi yawa, kina duk abin da yake samuwar mace mai ciki yana tasiri akan yaro. Shi lokacin da mace ce da take da ciki tana buƙatar ta yi taka tsantsan, ana buƙatar a bata wata kulawa ta musamman. A nan ne ya kamata mu dan kararo bayanin abin da ya shahi alamatul hamli, alamomin da suke nuna mace tana dauke da juna biyu. Malamai sun zano su alamomi wanda suke nuna mace tana da juna biyu, daga ciki suke cewa na farko shine ta'khirun nuzulul hayd, zamu ga wannan alamomin ne dan saboda in an gan su ayi kokarin bincikawa in juna biyun ne a kula da shi. Na farko suka ce jinkirin zakkuwar haila, in ma ta yanke gaba dai ko kuma a ta rika jinkiri ko kuma ta yi karanci a bisa kan kwanakin da ta saba. Mafi yawanci ne mata in suna da ciki cikin ya zauna haila tana tsayawa, amma akan iya a samu wanda haila ba ta tsayawa, to wannan shine kenan. Nabi suke cewa al-ghasayan wal-qay, shine ma'anan yawan tashin zuciya da kuma jin amai. Za ta ji tana tashin zuciya ko kuma ta riƙa yin amai musamman da sahi sai haka, ko kuma idan ta tashi daga zamne, ko abin da ya kama lokacin ta yi yunkurin tashi daga zamne, za ka gani tana tashin zuciya ko kuma har ta kai ga yin amai. Amai shi ma alama ce ta ne ta juna biyu. Daga ciki cewa al-ihsanu bi meke da suna bi wakhzin khafif, shine ma'anan ta rika shin wani dan musi a jikinta. Ba idan aka ce a jikinta ba ana nufin a cikinta ba, a musamman a bangaren nononta za ta ji kamar tana shin wani dan musi ko kuma dan kai hakan da. To irin wannan duka za ta ji wani jikinta wani bangare yana dan mata musi ko kuma yana dan mata kai, to wannan duka yana daga ciki. Na gaba suka ce kasratu tabawul, yawan hutsari. Shi ma yawan hutsari yana ɗaya daga cikin alama ta meke da suna ta juna biyu. Na gaba suka ce irtifa'u darajati hararatil jism, shine yawan yin zafin jiki fiye da yanda aka saba. Na gaba suke cewa meke da suna alwahmu, me ake cewa alwahmu da ha'un, shine ya kasance tana son wasu abinci kuma ba ta son wasu. Ya kasance misali za ga mata in suna juna biyu za gani akwai wanda mai take so tana son abu mai tanka, wata kuma tana son laka, wata kuma za ga tana son me yake da suna dukunu. Misali dukkanin wannan misalai ne, za ga tana son wani abu wanda a can da bai ma sha mata kai ba, wani abu wanda kake yi ma kai a wajen ka wani abu ne mai daraja, amma za ka ga mace ta ce tana son shi, akwai kowa da ta ce ta kodare, akwai kowa da ta ce gore ba. To dukkanin wannan alama ce, ko kuma wani abu ma da da an saba tana son shi amma sai ta ji zuba ta son shi tana kyamar shi. Zaka ji wani abu ma wani daga cikin abinci ma in ta ji warin sa ma yana iya sa ta amai. To duk wannan daga cikin alama ta me alama ta yake da suna ta juna biyu. Ina tsammani wanda suke ma'aurata musamman sabin aure sun saba da wannan, kaga mace za ta da ka da wuri da dare gore ba take so sai an samu mata gore ba. Akwai wani ɗaya daga cikin mai ke da suna ɗan uwa yake bani labari, yace da dare matar shi ta tada mishi rigima gore ba take so sai an samu mata gore ba. Yace da dare ya tashi akwai wani shago da ya sani ana sayar da gore ba, kuma akwai tahiya daga in daga gidansu. Da dare yace kusan ƙarfe 1 na dare yana tahiya sai ga ƴan fatiri sun kama shi. Ci lahiya lahiya yace musu da Allah kuma yin hakuri, mata ta shi ta tada mun daga wannan daren gore ba wai take so cika. Alibu ta tadu maka bala'i, suka ce tahi. To kun gani duka wannan yana iya samuwa, ko ta ce maka tantabara take so da abin da ya kama da haka. To duka alama ce ta ne ta juna biyu. Na gaba suke cewa alqalaku wal masajiya, shi ne yawan tsoro da saurin faduwar zuciya. Shi yasa lokacin da mace take da juna biyu ana son a guji abin da zai iya bata tsoro da kuma abin da zai iya jawo meke da suna bacin ranta, duka yana iya yi tasiri a wajen cikin. Yin duka alama ce ta mi ta juna biyu. Na gaba su ne suke cewa kasratun naum, yawan kwana. Wannan duka alamu ne na idan mace ta samu wannan yana daga cikin alama wanda ke tuntunan da juna biyu. Amma ba dole bane in alamun sun tabbata a cikin juna biyu, ana iya a bincika domin akwai rashin lafiya shi ma yana iya sa irin wa'innan alamomin. Amma dai idan an ga wannan alamomin a yi ƙoƙarin bincikawa in cikin ne a tabbatar, na saboda a bata kulawa ta musamman. Ba wannan kuma yana da kyau mu san da marahilul haml, me ake cewa marahilul haml? Shi ne mataki na ciki, mataki na juna biyu. Likitoci suke cewa mace mai juna biyu tana da mataki guda uku. Na farko shi ake ce ma athuluthul awwal min alhaml, ma'ana mataki na farko shine wata uku na farko daga mace take yi, wannan shine mataki na farko. Shi wannan matakin ya shahara da me yake da suna lokacin da mace take wannan matakin ba a son ta yawaita motsi da daukar kayan nauyi, domin su ina iya jawo me yake da suna suna iya jawo zubewar cikin, kuma yana daga cikin abin da ya shahi wannan mutannin guda uku. Idan muka dauki bangare na matsala ta addini, shine malumai su tamna dangane da mace idan tana a wata uku na farko. Domin idan muka ce wata uku na farko, kamar ana nufin lokaci ne wanda dan ba a ida busa masa rai ba. Domin mun gani a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa maniyi idan aka zuba shi a cikin ma'aihuwar mace zai yi 40 yawman nutfatan, kwana 40 yana maniyi bai canza ba, sai kwana 40 ya kasance gudan jini, kwana 40 sai kasance tsoka, a wannan lokaci ne za a busa masa da rito. Shi yasa a wannan watannin guda uku likitoci ko da a ce sun yi bincike ba za su iya gano takamamman halittansa ba, ba za su iya gano namiji bane ko mace, domin a lokacin ba ami ba, ba a suranta halittarsa ba wannan watannin guda uku. Kenan shi yasa wannan yana daga cikin abin da yake nuna gagar badancin Allah madaukakin sarki da buwayarsa. Shi yasa wannan suna daga cikin mafatihul ghaibi a miki da suna wanda Allah kadai ya san su. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في ال ما في ما في ويعلم ويعلم ما في الأرحام وأنا إذا تي نقطة بنيك سونغي ويعلم ما في الأرحام الله شكرني سميك أتكلم ما أي هرمة تي لو كنا ما تتكي وتا أكو نفركو ليكي توشي ما بس إنسان منيني kuma idan aka ce Allah dai ya san abin da ke a cikin mahaifar mace, ana nufin Allah madaukakin sarki ya san wannan yarinyar diya nawa za ta aihuwa. To ka gani likita ko ba za ka taba kawo masa budurwa ba ka ce ya auna maka likita auna mini wannan yarinyar diya nawa za ta iya aihuwa. Kina wannan duka sai muna gagar badanci na Allah madaukakin sarki na dukkanin jarabar dan adam ba zai iya taba kai ga sanin abin da Allah kawai ya bar makansa sanin ba. Shi yasa wata guda uku nan na farko babu likitan da ya isa nuna miki cewa namiji ne ko mace. Kin wannan shine abin da wannan marhala ta ciki ta takwamsa shine ma'ana wata uku na farko. Dangane da hukuncin zubda ciki a wannan lokacin malamai suna ganin laihi ne amma baya daga cikin manya-manyan laihi wanda za a yi cewa an kashe rai. Idan tunda a lokacin ba a kai ga busami ba, ba a kai ga busa cikin ba, yanda an zubda ciki a wannan lokacin akwai malaman da masu ganin babu laihi tunda ai ba a busa mishi ne ba, ma dai laihi ne amma sai dai bai kai girman laihin idan an zubda sa ba ya kai a wata marhala. Shine kenan idan yana a wannan wata guda uku, kuma idan yana a wannan wata guda uku zubewarsa tana da sauki, yana da sauki sosai akan me yake da suna akan in ya wuce wannan lokacin. Na gaba marhala ta biyu shine athuluthu thani min alhaml, shine watanni guda uku na biyu, ma'ana kenan wata shida bayan wata uku ina an shiga cikin wata na hudu kenan an shiga marhala ta biyu mataki na biyu na ciki kenan har zuwa wata shida. To shi kuma wannan lokaci ne wanda mace za ta fara jin motsi a cikin jikinta, domin an busa ma yaro rai kenan za ta fara jin motsi a wannan lokacin. Kuma sannan a wannan lokacin ne idan aka yi bincike za a gano mi za a gano cewa tana da ciki. A wannan lokacin ne malamai suka ta yi ittifakan akan cewa baya halatta a zubda me yake da suna a zubda ciki a wannan lokacin. Idan aka yi haka to an yi saba ma Allah, an kashe rayuwa domin an busa ma yaro ne, an busa ma yaro yaro me yake da suna, an busa ma yaro yaro ciki, an busa ma yaro rayuwa. Kenan wannan shine mataki na nawa, mataki na biyu na ciki. Mataki na uku shine suke cewa athuluthu thalith min alhaml, shine ma'ana mataki na uku shine watanni uku na ƙarshe. Da me a ɗabi'ance wata mafi yawanci abinda aka saba al'adance wata tara yake. Kin wata uku na farko shine mataki na farko, wata uku na biyu shine mataki na biyu, wata uku na ƙarshe shine mataki na uku. To shi wannan matakin na uku ya shahara da a wannan matakin ana son mace ta yawaita aiki, ma'ana ta rika motsi, ta rika dukan kayan nauyi, don wannan kaman zai taimaka a wajen gaban nata ya rika budewa sannu-sannu idan kamin akai ga yaron ya huto daga cikin ciki. Amma ko shi in yi yawa sosai yana iya kai ga mai kin suna bari, musamman in ana a wata guda uku nan na biyu idan lokaci na tsakiya. Kenan a wannan wata uku na ƙarshe ana so yawan aiki da yawan motsi. A wannan lokacin zaka ga kawahun mace suna kumbura da huskarta, za ta dauki nauyi, za ta ji kuma tana saurin gajiya, duk da ana so ta yi aiki amma za ta yi saurin gajiya. To duka wannan abu ne wanda yake a ɗabi'ance mace a wannan lokutan za ta ji wannan dan saboda nauyin da yake a cikin cikinta. Wannan su ne kenan mataki guda uku na mi, mataki guda uku na mace mai juna biyu. Kenan kowanne mataki da abin da ake so a kiyaye da kuma abin da ake so a kula da kuma abin da mace take bukata a ciki. Muna fatan duk masu cikuna Allah madaukakin sarki ya ba su ikon sarki shi lahiya. Wannan shine kenan a takaice bayanin abin da ya shahi muke da suna wasu daga cikin hukumce-hukumce na juna biyu. Sannan sai mu zo a gaba malai yake cewa al-bisharatu inda al-wilada, ma'ana yana daga cikin sunna yin bishara a wajen aihuwa. Aka ce yin bishara ana nuhin aima mutum bishara ko kuma shi ya ma wasu bishara, sunna ce. Yace idza ruziqa al-muslimu bi mawludin, idan aka arzitar da musulmi da mai yake da suna jinjiri, ma'ana jariri, fa innahu yusannu lahu al-bisharatu inda al-wilada, to an sunnanta masa yayi bishara, yayi makansa bishara, yayi madanginsa bishara, hukum mutane su yi mushi bishara. Yace wa takunu al-bishara bi qudumi al-mawludi anhu, bi qudumi al-mawludi inda wiladatihi. Bisharar nan kuma tana kasancewa ne lokacin da aka yi aihuwar, kinan kai tsaye da jaririn ya zo sai ayi bishara. Kama qala azza wa jalla, kamar yadda Allah magwayi ba daukake yake cewa ya Zakariya, ya kai Zakariya, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lalle mu muna yi maka bishara da yaro wanda sunansa Yahya. Wa qala jalla sha'nu, haka kuma al'amarin sa ya daukaka Allah yake cewa fa bashshirnahu bi ghulamin halim, sai muka yi masa bishara da yaro halimun mai juriya. Ana nuhin me yake da suna bishara da Allah madaukakin sarki yayi ma annabi Ibrahim a wannan wurin, fa bashshirnahu bi ghulamin halim. Wa qala ta'ala, kuma Allah madaukake cewa wa bashshirnahu bi ishaqa nabiyya, kuma muka yi masa bishara da ishaqa a matsayin annabi minas salihin, da kuma cikin mutanen kirki. Wa qala jalla sha'du, kuma Allah al'amarin sa ya daukaka yake cewa idh qalatil mala'ikatu, ayayin da mala'iku suka ce ya Maryamu, yake Maryam, inna Allah yubashshiruki bi kalimatin, Allah yana miki bishara da kalima, minhu daga gare sa, ismuhu sunansa al-masih Isa ibn Maryam, al-masih Isa dan Maryam. Annabi Isa ana ce masa al-masih ne li'annahu masihul abi, domin an shahi masa uba, baya da mi, baya da ma'aifi. Wasu kuma malamai suna ce yanzu ana ce masa al-masih ne domin yana shaha mutane su samu lahiya da abin da ya kama da haka. Kinan sunansa al-masih Isa ibn Maryam, dan Maryam, wajihan fi dunya, mun sanya sa mutunan kirki mai nunar da mutane zuwa ga hanyar kwarai a duniya, wal akhira, kuma mun sanya sa har yanzu mutunan kirki a lahira, wanda yake mai daraja. Wannan duka ayoyin abinda suke nuna mana shine anan kun ga Allah madaukakin sarki da kansa yana ma wasu daga cikin waɗanda yayi ma ni'ima ta aihuwa da bishara, sai kasance ashe aihuwa abu ce wanda ake buƙatar ayi bishara, da ita sunna ce da amma ka aihuwa kai bishara, kama mutane bishara lokacin da aka aihuwa kuma kai tsaye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aihu masa Ibrahim kai tsaye bayan an yi aihuwar, yazo ya faɗa musu cewa an yi mini aihuwa, na samu da, na sanya masa suna Ibrahim. Na gaba shine sujudu shukri, sujada ta godiya. Shi lokacin da aka yi maka bishara da an maka aihuwa abu ne tabbas mai faranta rai, to abinda ake so shine kai sujudu shukr, ka faɗi kai sujada. An gane da kyau ko? To za mu gani me yake da suna, menene hukumce-hukumcen sujada ta godiya, yace sujudu shukr. Yace wa inda husulin ni'ma, mala yace idan ni'ima ta samu, yusannu lil muslimi, an sunnanta ga musulmi an yasjuda lillah, yayi ma Allah sujada shukran dan godiya zuwa gare sa. Wa sajdatu shukri mashru'a, yace ita sujada ta godiya an shar'anta ta, ma'ana an halatta ta. Bal yata'akkadu istihbabuha inda husulin ni'ma, bari ma dai mustahabbi ce a yi ta idan ni'ima ta samu. Aw indifa'in niqma, ko kuma idan aka tunkure ma mutum wata wani bala'i. Ma'ana sai da muna dalilan yin sujudu shukr, sujada ta godiya abubuwa guda biyu ne, imma dalilin wata ni'ima da ka samu ko ta samu dan uwanka, ko kuma dalilin wani sharri da aka kare maka, ko kuma me yake suna aka kare ma wasu danginka. kenan sujudu shukr ba sai dole in kai akai ma koda naka akai ma zaka tanyi mutum godiya dan uwanka ya zo na farko a wajen musabaka ta alqur'ani sai ka fada ke sujada ko kuma wani dan uwanka an sako sa ai kidnapper ma'ana masu garkuwa da mutane sun kama sa an sako sa sai ka fada kai sujada kuma shi ma ya fada kai sujada don godiya ga wa don godiya ga Allah madaukakin sarki yace wa hiya sajdatun wahida ita sujudu shukr shida guda ake ba a tamamaita kai kai a guda ake yace mithlu sajdatu tilawa misalin sujada ta tilawa ma'ana sujada ta karatun alqur'ani ita ma guda ake idan gana karatun qur'ani a kuraren da in ka kai zaka yi sujada to haka ita ma yace wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idan ja'ahu ma yasurruhu idan abunda yake faranta masa da rai yazo masa kharra sajidan yana faduwa yayin sujada shakiran lillah don godiya ga Allah madaukaki billahi ta'ala don godiya ga Allah madaukaki Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin yace wa yaqulu alaihi salatu wassalam kuma tsira da aminci Allah ya tabbata akan sa yana cewa inni sa'altu rabbi ni na roki ubangijina wa shafa'atu fi li ummati na nemi ceton al'ummata fa atani thulutha ummati sai ya bani ceton mai ke da suna dai cikin ukun al'ummata dai cikin ukun al'umma manzo Allah zai cece su idan aka ce ceto ana nufin mana mutanen kirki ne wanda sabon Allah su ya kai su a wuta ba ana nufin ko baka da tauhidi ba ba ana nufin ba mai ke da suna ko da kai mutumin banza bane ana nufin mutanen kirki wanda zunubin su ya kai su talallabiya ta jan suke zunubin da yake su a wuta to shine sai Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah dama ya shi ya ceto kuma duk wanda manzon Allah zai ceto ba haka bane kawai sai wanda Allah ya da wala yashfa'una illa liman irtada man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni wa ya isa ya ceto a wajen Allah in ba da izinin sa ba babu wanda ya isa ya ceto mutum daga wuta sai da izinin Allah madaukakin sarki kinan wannan shine kenan manzo Allah yace ya roki Allah ya bashi ceton al'ummar sai Allah ya basa damar ya cece dai cikin ukun al'ummar sa yace fa kharartu sajidan li rabbi sai na hadi na kwarara nayi sujada ga ubangijina thumma rafa'tu ra'si sannan sai na dago kaina fa sa'altu rabbi li ummati sai na roki ubangijina ga al'ummata fa atani thulutha ummati sai ya bani dai cikin ukun al'umma ta har yanzu fa kharartu sajidan li rabbi sai na ƙara faduwa nayi sujada ga ubangiji na shukran dan godiya gare sa thumma rafa'tu ra'si sannan na dago kaina fa sa'altu rabbi li ummati sai na roki al'umma ta sai na roki ubangiji na game da al'umma ta fa atani as-sulth al-akhir sai ya bani dai cikin ukun na ƙarshe fa kharartu sajidan li rabbi sai na fadi na kwana nayi sujada ga ubangiji na رواه ابو داود ابو داود رواه وسلم من حديث سعد بن ابي وقاص حديث سعد بن ابي وقاص محل الشاهد ان كنا منزو الله ياي ادعاء ان الله يبيها مس بكاتر سا دون غوديا ga Allah sai ya fadi ya sujada shine ma'ana abin da ake nufi anan yayi godiya ga Allah tare da yin sujada a gare sa yace wa sajada abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq yayi sujada hina balagahu lokacin da labari isko sa na fathul yamama na budin yamama dai daga cikin garuruwa wanda Allah madaukakin sarki ya ba musulmai dama suka bude su al-yamama wanda an yi yaki wanda yake mai tsanani a can da karshe Allah ya ba musulmai galaba akan kahurai suka samu galaba akan wannan garin lokacin da labari ne isko Abubakar sai ya fadi ya sujada shukran dan godiya ga Allah madaukakin sarki na gaba yace wa sajada ka Abu bin Malik ka Abu bin Malik yayi sujada lamma bushira bi taubati Allah alaihi lokacin da aka yi busha aka masa busharar cewa Allah ya karbi tuban sa lokacin da suka yi lahina rishin zuwa gazawar Tabuk zuwa yakin Tabuk ba su tahi ba alhali kun babu wani uzuri da suka yi gaskiya suka ga gaskiya kishiyar munafukai da suka yi ƙarya Allah madaukakin sarki sabko aya yake ya gafarta musu to shine sai ya fadi ya sujada ga Allah madaukakin sarki bana abinda wannan gaba ɗayan sai ki nuna muna shine a miki da suna ana son lokacin da ni'ima Allah madaukakin sarki maka wata ni'ima ka fadi domin godiya ga Allah madaukakin sarki. Kuma ita sujudu shukr, malamai sun yi sabani dangane da hal yana daga cikin sharadin ta yin arwala, yana daga cikin sharadin ta yin kabbara, da abin da ya kamar yana daga cikin sharadin da sai an kalli alqibla. Magana mafi inganci shine sujudu shukr, mutun zai yi ta a duk halin da ya samu kansa, a duk halin da ya samu kansa, ana koda akan dabba kake, koda mai yake da suna a cikin mota kake, kana iya kai sujada ta godiya ga Allah madaukakin sarki. Dai ne ka kalli gabas ko ba kalli gabas ba, kun baya daga cikin sunna ta sujudu shukr yin kabbara, ba a kabbara kawai zaka fadi ne kai sujada. Idan kai sujada kun ba a kayyade ga abin da kawai zaka ci ba, a duk abin da ka fadi yayi alhamdulillah, alhamdulillah kawai kace yayi, nagode ma Allah, domin dama shine mi shine manufa ta yin wannan sujadar da ake yi ta godiya ga Allah madaukakin sarki. Kinan dai yana daga cikin sunna mu lura a duk lokacin da Allah ya muna wata ni'ima mu yi sujada. Allah ya ce wala in shakartum la azidannakum, idan kuka gode mini akan wata ni'ima da nayi muku zan kara muku, to ina daga cikin ladabi na godiya ga Allah. Ka fada kai sujada, kishi ne wanda za su yi ihu ihu, akwai wanda za su shiga a cikin motoci suna juya da motoci kamar yadda muka saba wasu ƴan boko suna yi. Da duka wannan, idan muka yi haka mun yi godiyar mai, mu gode ma Allah da abin da ya dace da shi ba. Allah ana gode masa ne ta hanyar masa ibada. Malamai suke cewa ashukru ashukru Allah ta'asi bihi man a'taka, na ashukru lil ata'i Allah ta'asi bihi man a'taka, godiya akan ni'imar da aka yi maka shine kada ka saba ma wanda ya maka wannan ni'imar da wannan abin da ya maka. Wannan shine kenan insha Allah. A sai mu zo anan malam ya mai ke da suna kwararo bayanin fadlu tarbiyatul banati fil islam, ma'ana falala ta tarbiyar yara a musulunci. Nan gahin mu zo a can, ina da kyau mu dan tattauna. Nan malam ya muna bayanin an yi saduwa, an yi aure, an yi saduwa, an samu ɗa, yanzu ga ɗa an yi maka bisharar sa, gaya da kyau ko haka faɗi kai sujada ga Allah madaukakin sarki. To bayan wannan ana buƙatar ka san abinda ake ce ma mai yake da suna khasa'isul atfal, wanda muna yi mu bar shi a baya, muka zo daga baya sai mu bayanin sa insha Allah. Nan malam ya buɗe wani babi na biyar, shine fadlu tarbiyatul banati fil islam, falala ta tarbiyar ƴaƴa mata a musulunci. Yace wayalil asaf, yace kaito, wayalil asaf shadid, kaito mai tsanani, annama yaf'aluhu ba'dun nas, abinda wasu mutane suke aikatawa, idza bushira bil unsa, idan aka yi musu bishara da mace, tasakhata min dalika, sai ka gani ya kyamaci wannan. Wa hadha alfi'l, wannan aikin, min akhlaqil jahiliyya, yana ɗaya daga cikin ɗabi'u na jahilai, alladhina zammahumullahu fi qawli, wanda Allah ya zarge su a cikin fadin sa. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa, idan aka yi ma ɗayan su bishara da mace, dhalla wajhuhu muswaddan, sai huskarsa ta cika da baki, wa huwa kazim, yana a cikin bakin ciki. Yatawara min alqawmi, yana nesa da mutane, min su'i ma bushira bih, dan saboda wai munancin abinda aka masa bishara. Ayumsikuhu ala hunin, shin zai riki wannan dan akan kaskanci, am yadussuhu fi turabi, ko kuma zai ji turbude sa a cikin kasa. Ala sa ama yahkumun, tirda Allah wadai da abinda suka kasance suna aikatawa. Nan manzo Allah Allahu subhanahu wa ta'ala yana bada labarin a lokacin jahiliya ne, da suka kasance suna turbude diyan su ƴaƴa mata, dan me yasa? Dan saboda suna ganin kamar aibi ne, suna ganin kamar me yake da suna aibi ne aihuwar ƴaƴa mata, musamman ya kasance diya na farko ne, dan suna ganin duk wanda ya aihi diya ta farko mace suna ganin baya da albarka. To shi yasa duk wanda aka aihu mace ta farko ba zai bari ta rayu ba sai an samu mishi namiji na gaba. Kuma anan da aka ce suna turbuda ƴaƴa mata ba ana nufin gaba ɗayan su bane, domin ba a taruwa a lalace. Kinan ko a lokacin ba kowa ke turbuda ɗiyan shi mata ba, kamar yadda tarihi zo mafiyancu da ke turbuda ɗiyan su mata a rayuwar rayuwarsu a lokacin jahiliya, mafiyancu sune jahilai, wanda ba jahilai ba sune talakawa, domin suna ganin aihuwar mace abu ne mai wahala, tarbiyyar su nauyi ne akan su. kuma bayan wannan suna ganin kaskanci ne. Bayan wannan kuma mafi yawanci abin da yasa turbude ayaye shahara a lokacin dan ba su so aihuwar farko aihuwar musu da me a aihuwar musu da iya mata, to shi yasa kun ga ma Allah madaukin sarki da ya tashi da zano ni'imar da yake ta ba da aihuwa sai fara ambaton mace, inda har wani malami yake cewa yana daga cikin abin da yake nuna albarkar mace ya kasance aihuwa ta farko da za ta yi mace ta aihuwa. To kun ga wannan musulunci da yazo ya yaki wannan, kamar yadda ake ba da labarin wani daga cikin magabata in sahatil qissa, ake cewa wani daga cikin magabata ne yace ana danganta ta ga Umar, sai dai magana mafi inganci bata inganta ba, shine yace duk in ya tuna da abubuwa guda biyu a lokacin jahiliya sai guda ya basa dariya, guda ya sa ya hoshi da kuka. In ya tuna guda sai ya hoshi da dariya, in ya tuna guda yace sai hoshi da kuka. Yace na farko wanda yake tunawa da shi, in ya tuna da shi hoshi da dariya, yace shine wata ran zai ta balaguro sai yayi gumki na dabino, san lokacin jahiliya da komai ana yin gumki, yayi gumki na dabino dan in ya shiga tsananin ya roke sa, yana cikin balaguro sai guzurin sa ya kare, abincin sa ya kare, sai yazo yana roƙon wannan gumkin, ka bani kaza, ai ka bani kaza, ka bani kaza, ya ga dai shiru yunwa ta dame sa, sai yazo ya kalle hannu ya canye sai ce Allah kai hakuri, yunwa ce ta kai haka. Aka zo ya kare shin yunwa ya komo ya cire hannu guda, yace Allah kai hakuri, yazo ya cire kafa guda har sai da kai gaba ɗaya, sai da ya canye wannan gumkin, Allah an canye shi. Yace to duk in ya tuna da wannan sai ya mi, duk in ya tuna da wannan sai ya hoshi da dariya. Kun ga tun a wannan ya nuna masa mi, ya nuna masa ashe wannan ba za su iya amfanin sa da komai ba, kamar yanda kuma har yanzu wani ɗaya daga cikin jahiliya, lokacin jahiliya ya aje gumkin sa zai hita, sai ya dawo bayan ya yi magunkin wanka ya tsaftace shi, yana dawowa sai ya isko kare ko kuma dila ya yi ma wannan gumkin hutsari, da ya isko wannan sai yake waƙe yake cewa a rabbun yabulu tha'labanu bi ra'sihi laqad hana man balat alayhi tha'alubi, yake cewa kai zo shin Allah ne me yake da suna kare zai ma hutsari, ai ko ka san duk wanda kare ya masa hutsari ya kaskanta tun daga wannan yami yayi watsi da botar gumaka. To kun ga duka abun wanda yake namuna man yahdillahu fala mudilla lahu, duk wanda Allah ya so da shi da shiriwa, to koda ba a samu mai masa wa'azi ba, to sai kaga Allah madaukakin sarki ya tabo sa, ga a lokacin babu annabi amma kuma sun gane. To yace duk ya tuna da wannan sai hoshi da dariya ya canye Allah. Na biyu shine yake cewa ya samu diya mace tun lokacin da aka aihe ta yaso ya kashe ta, amma sai uwar tashi ta ba ta tausayi, uwar yarinya ta ba ta bashi tausayi bai kashe yarinya ba, sai da yarinya ta zamanto ƴan mata irin ƴan shekara biyu hakan ka, yasa uwar ta yi mata shiri yace ho ta za su yi, suka tai ashe daji suka je, suka je daji ya shiga yana rami yarinyan nan duk yana rami yayi kura, sai ta zo tana kakkabi masa kasa tace tana baba abi abi, tana kakkabi masa kasa, sai da ya kare ramin nan ya dauki yarinyan yasa a cikin ramin, yarinyan tana ta dariya tana azawasa ne yake mata, tana mishi dariya tana kiransa ina gani yace ya maida mata kasa, yace to wannan ne duk in ya tana da shi sai yayi misa yayi kuka. Wahalu shahida anan lokacin jahiliya sun shahara da mi da rishin son mata, kina lokacin da mutun yayi hakan ga yayi koyi da mi, yayi koyi da jahilai, sai yake cewa wala ya'lamu al-insanu ayna takunu al-khairiyya, kuma mutun bai san a ina al-khairi zai kasance ba, a cikin diya mata ko kuma a cikin diya maza. Qala ta'ala Allah madauki yake cewa fa in karihtumuhunna, idan kuka kyamace su mata, fa asa an takrahu shay'an, to kuna iya ku kyamace wani abu, ويجعل الله فيه خيرا كثيرا, كما الله مدوكاكي يسنيا الخير يوا ا cikin sa, da kuna iya ku kyamace mata sai kasance matan su ne da su zamanto alkhairi a gare ku. Nawa ne daga cikin mata da za su kasance suna tausayin iyayen su, mace nawa ta kai uwarta aikin haji tare da cewa kuma tana da maza basket aikin haji ba, naga wanda Allah ya bata diya maza, Allah ya bata diya mata, sai kasance diya mazan nan gaba ɗayan sun kasance lalatattu, dukkan su mashaya ne, amma diya matan sai Allah ya sa musu albarka, mace ita ke dauke da ita. take har aikin hashi ta kaita abinci haka duk lokaci sai an tura mata sai ta tura musu abinci gani ga wannan ta zamanto mace ta zamanto a gare ta mi alkhairi hiya da mi hiya da iya mazan musan wanne ne daga cikin su alkhairi yake ba yace wa haka dal banat yace haka mata kad yakunu lil abd fihi lil abd fihin khairun kathir sukan iya su kasance ga mutum alkhairi mai yawa fi dunya wal akhira a dunya da lahira wa yakfi fi karahatihin an yakrahu ma radiyahu Allah lah yace ya isa ya nuna munin kin mata shine ya kasance yin haka kamar kaki abunda Allah ya so maka ne idan ka kidiya mata kamar kaki abunda Allah ya so maka ne kaki azabin da Allah madaukakin sarki yayi maka yace wa ba'dun nas yu'amilu zawjatahu al-miskina yace wasu daga cikin mutane suna mu'amalantar matar su baiwar Allah mu'amalatan sayyi'a mu'amala mummuna li'annaha walat lahu bintan wai dan saboda ta aihon mishi mace ko tana aihon mishi yaya wa rubbama hajaraha mayuwa ma ya kaurace mata ya ki saduwa da ita dan kada ta aihon mishi mace aw tallaqaha ko kuma ya sake ta aw akhadha yasi'u ilaiha ko ya ta munanta mata wa ya'iruha yana miki da suna yana aibantar da ita ci ala yakhsha uqubatan min Allah shin wanda yake wannan yana kin wata mata dan saboda tana aihon diya mata baya tsoron ukubar Allah ala zulmihi laha akan zalumtar ta da yake yi yace qif wa hakkim aqlaka ka tsaya ka hukumtar da hankalinka ka sa hankalinka ka lura yace halil injabu biyadiha shi ita aihuwar ga hannunta take ita matar da kake kyama am biyadi khaliqiha ko kuma ga hannun mahalicinta yake yace alaysa tasakhutu wat tashakki shin ki da kuma kai koki wa adamur rida da rishin yarda min al-i'tida'i ala dhat al-ilahiyya shin baya daga cikin ta'addanci akan zatin Allah madaukakin sarki wai ma'ana kaki da yarda da abun da Allah ya kaddara maka baya daga cikin ta'addanci da muni na yima Allah madaukakin sarki ba muni bane ga Allah kaki yarda da abun da ya kaddara maka aci thumma liya'lam sannan mutun ya sani anna Allah رزق ان الله ان الله رزق البنات الله مدوكاكين سركي يا ارزقت ماتا لمن هو اكرم منك عند الله ga wanda yahi son sa fiye da kai bana Allah ya arzitar da wani daga cikin wanda yahi so fiye da kowa ayya mata yace misalin lut ayya mata zalla Allah ya bashi wa shu'aib haka shu'aib shi ma yayan mata zalla Allah ya bashi alaihi assalam aminci Allah ya tabbata akan su yace walam ya'ish lin nabi sallallahu alaihi wasallam waladun kuma manzon Allah da namiji bai taba doguwar rayuwa tare da shi ba wa barakallahu lahu fi ibnatihi fatima sai Allah ya sanya albarka a cikin ƴarsa mace fatima wa zurriyatiha da kuma zurriyarta kina wannan sai nuna cewa ashe in ka samu diya mace ka kita ka ki kaddarar Allah kuma wai kaman ka nuna da cewa idan Allah ya baka diya mata to bai kyauta ba alhali kuma ga wanda Allah ya so hiya da kowa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi diya mata yace min tarifi ma yurwa ina daga cikin abubuwan da ake rawaitowa na labaru anna rajulan min al-arab an yi wani mutum daga cikin larabawa yukanna bi abi hamza ad-dubbi ana mishi alkunya da abi hamza تزوج امرأة يا أوري وتما تامي كيو وطمع أن تلد له غلاما ييقول تأيهم مشي لنمش فولدت له بنتا سي تأيهم مشي متي فهجر خيمة زوجته سيكورتي ما تأيكم ونما ترتاسا لشدة غيظه من ولادتها الأنسى ننسبو لسأنا نموي هشي نتأيهم مشي متي وأخذ يبيت في موضع آخر sai gashi yana kwana a wuri na daban bana baya kwana ɗakin ta fa marra bi khiba'iha yawman wataran sai ya biyo a ɗakin ta mana zai wuce ya tai ɗakin guda sai ya biyo a ɗakin wannan matar sai ya samu fa idha hiya ta tuda'ibu ibnataha sai gashi tana ma ƴar ta wasa wa taqul mana irin tawanan da mata suke yi ka san wajen tawai sojiya nan mata suke ɗebe haushi zaka ji ana tawai ta uwarta ta kakarta ta wace ce abin da ya kama da haka to wajen tawaye mace tana huce haushi sosai kenan kaji mace tana tawaye yana da kyau ka dan tsaya ka sawa ranka zaka san me damuwar ta dan nan ne za ta zube damuwar ta to wannan shine kenan kenan shi tana ma ayyar ta tawaye tana zawa sai yake cewa tana cewa mali abi hamza la yatina yazallu fil bayti alladhi yalina غضبان الا نلد البنين تالله ما ذلك ما ذاك ما ذلك في ايدينا وانما ناخذ ما اعطينا ونحن كالارض لزارعين ننبت ما قد زرعوا فينا لكي جوا مال ابي حمزه لا ياتينا يظل في البيت الذي يلينا ميسا ابو حمزه ميسا بابان حمزه بايا زوا وجهن مو بايا زوا داكين مو سي دي ينا زما كاو داكين wanda take bi muna ma'ana yana zama ɗakin sauran kishiyoyina ne baya zuwa ɗakina gadbanu alla nalidil banina yace yana hushi da mu ne dan saboda ba mu aihuwar maza tallahi ma zalika fi aidina ai wannan ba a hannun mu yake ba wa innama na'khudhu ma u'tina mu muna daukar abin da aka ba mu ne wa nahnu kal ardi lizari'ina kuma mu kaman ƙasa ce ga wanda suke noman mu nan butu ma kad zara'u fina muna tsirar da abin da suka shibka ne abun da aka shibka a cikin mu shine yake hitowa ma'ana abun da ka zuba a cikin mu in mace ka zuba ita za ta hito in namiji ka zuba shi zai hito kenan abin ba ga wake ba ba gare su yake ba gare ka yake yace wa ma an sami abu hamzat al-abyad abu hamza yana jin wannan baitu tukan hatta ghalabahu al-hanan al-abawi sai tausayi na uba ya kama sa fa dakhala al-bayt sai ya shiga a gida wa qabbala ra's imra'atihi sai sunbaci kan matarsa wabnatihi da kuma ƴarsa wannan shine kenan kenan wannan me yake nuna muna nuna muna shi aibi ne baya dacewa mu kyamace mace dan saboda tana aihuwar mata kai asali ma matan ma bai kamata mu kyamace su ba dan saboda su muke aihuwa wannan kuma dabi'a ce ta me dabi'a ce ta me yake suna ta jahiliya dabi'a ce ta jahilai zaka jina daga cikin karin maganar da suke sai a ce aikin banza mace ta aihimace me aka samu mace asha subhanallah wannan bai dace ba wannan shine kenan kuma akwai wanda zai ce in ba ta shi ta mishi dana mai zai mata kyauta kaza amma ba zai ce ba in ta aihi diya mace zai mata kyauta kaza ga duka wannan bai dace ba wannan yana nuna tahihita abinda Allah madaukakin sarki ya zaɓa maka ne da abinda kai kake so kenan ka nuna kai zaɓin ka ya hina Allah madaukakin sarki malai ce al-islam yaj'alu min tarbiyati al-banati at-tariq ila dukhulil janna musulunci ya sanya tarbiyar mata hanya ta shiga aljanna mana aihuwar mata hanya ce ta samu mi ta samu shiga aljanna yace rawa jabir ibn abdullah jabir dan abdullah ya rawaito radiyallahu anhu yadda Allah ta kara tabbata a gare sa fa qala yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi na cewa man kana lahu thalathu banatin duk wanda ya kasance yana da mata guda uku ya'wihinna ma'ana ya ba su masabki ya ba su wurin zama mai kyau wa yarhamuhunna yana jin tausayin su wa yakfuluhunna sannan kuma yana renan su yana tarbiyantar da su yanda ya dace wa yuzawwijuhunna kuma yana aurar da su wajabat lahu aljanna albatta to aljanna ta wajabta a kansa kai tsaye a gaba da shi ne albatta ma'ana tabbat aljanna ta tabbata a gare sa qila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah fa in kanat ithnatayn to idan ya kasance guda biyu ne qala yace wa in kanat ithnatayn ko da ko guda biyu ne kenan wannan manzo Allah yace duk wanda Allah ya bashi iya guda uku ya zamnar da su wurin da ya dace ya rike su hannu biyu ya kula da tarbiyyansu lokacin auren su ya kai ya aurar da su to dalilin wannan Allah zai wajabta masa aljanna tabbat sai in dai ba shirka ya bata ta miki so ta roshi aikin sa domin Allah yake cewa idan kai shirka inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafartawa baya yahiwa ai masa shirka amma abinda bai kai ga haka ba yana iya yahi sa kenan wannan shine kenan kenan wata mace ce take sai ya manzo Allah koda biyu sai manzo Allah ya ce mata koda biyu ku kenan sunna ba dole sai uku ba to ina ga wanda Allah ya ba uku ina ga wanda Allah ya ba hiye da uku wa an Anas radiyallahu anhu daga Anas Allah ya tada shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man ala jariyataini duk wanda ya kula da tarbiyyan ƴan mata guda biyu hatta tabluga har sai da suka balaga ja a yawmal qiyama zai zo a ranar tashi alqiyama ana wa huwa ni da shi wa dhamma asabi'ahu sai ya hade ɗan yatsunsa kenan hakan ga kenan gashi gani na dara sa da kadan wa fi lafzin a cikin lafazi dakhaltu ana wa huwa aljannata ka hataini zan shiga da ni da shi aljanna kamar haka wa ashara bi usbi'ihi alwusta sai yayi noni da hannunsa na tsakiya shine wannan wallati taliha da wadda take bi mata kenan ya nuni da as-sababa da alwusta ana ce as-sababa ko as-sabaha kenan shine manuniya da dan tsakiya kenan haka zamu kasance ni da shi a aljanna ina gaba yana bayana yace ma'ana wannan dukkan nuna mana mi farala ta mi ta tarbiyar ƴaƴa mata a gaba malike cewa fadlu tarbiyatu ibnatun wahida kenan anan wanda Allah ya badiya guda zai iya tsammanin wannan ba zai same sa ba to shine sai malam ya bude babu ya ce fadlu tarbiyatu ibnatin wahida falala ta tarbiyar ya yarinya guda mana ko guda Allah ya baka akwai falal da zaka samu ya kawo hadisi na farko cewa an ibn Abbas radiyallahu anhu an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man kanat lahu unsa duk wanda ya kasance yana da diya mace falam ya idha sai ya kasance falam ya idha bai turbude ta ba shi daga wa'adul banat ne bai turbude ta ba walam yahinha sannan kuma bai kaskantar da ita ba walam yu'athir waladahu alaiha ya'ani az-zukur bai hihi ta ƴaƴansa ba akan ta ma'ana maza ana bai hihi ta ƴaƴansa maza ba akan ita mace adkhalahu Allahu al-janna Allah madaukakin sarki zai shiga da shi aljanna rawahu Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin kenan kun ga wannan hadisi me yake nuna mana ashe sharadi ko da mace guda Allah ya baka ba kaskantar da ita ba kai adalci a tsakaninta da maza wannan hadisi na kantar da mu adalci a tsakanin yara yace i'dilu fi auladikum ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku kenan mace da namiji bai kamata kai hita wani akan wani ba kenan wannan shi na mana falala ta aihuwar mace ko da guda ce wannan falalar kun ba kowa yake samun ta ba sai wanda Allah ya so ba ita shi yasa zamu liƙe da labarin wani daga cikin magabata da shi ana jera daga cikin az-zuhadu ma'ana wanda su masu yawan ibada ne akai da shi ya yi aure yace ba zai yi aure ba dan saboda kada aure ya shagaltar da shi a wajen ibada wata ran yana kwana sai yi muhulkin ga anan a tashi alkiyama ana a cikin rana ana jin kishirwa mutane na jin kishirwa zuwa na ta karyowa kowa na neman ruwa ya sha yace sai ga wasu yara kanana suna yawo suna ba mutane ruwa sai tar yaro guda yace kai tun da kake wuce ni baka bani sai yace lasta mimman umirna baka daga cikin wanda aka umurce mu mu shayar da su wannan ruwan sai ce ku su wane ne suka ce nahnu man mata min abna'il muslimin mu muna daga cikin yaran da suka mutu daga cikin diyan musulmai duk wanda kaga mun ba ruwa to ma'aifanmu ne muke ba ruwa yana tashi da zahi kawai sai yake zawijuni ko aurar da ni dan saboda in samu wannan falalar ta tashi alkiyama ma'ana ashi kai aure dan saboda ka samu falala ka samu wata hanya daga cikin hanyoyin da zasu iya maka dalilin shiga aljanna ba mu san aikin da zai shigar da mu aljanna ba mai yuwa ƴaƴa matan da Allah ya baka kula da tarbiyyar su dalilin sa Allah zai tsiratar da kai ina a ranar tashi alkiyama anan nan lokaci yayi anan zamu dakata kenan inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna kuma ya bamu ikon aiki da abin da muke karatu kenan nan zamu dakata sai Allah ya kai mu a sati na gaba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah